daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke zuwa muku akan mitoci 60 25 da 16. A birnin Yamai dake Jamhuriyar Najeriya za ku iya sauraron mu ta shirin VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Danul FM da kuma niyya dake birnin Kunni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun matashar FM ta Alpha Radio dake kuma si baya ga haka muna nan kodi yaushe a shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanku da sake saduwa da ku a cikin shirin mu na hantsi inda za ku ji cewa Rundunar Sojin Najeriya dake yakar mayakan Boko Haram a arewa maso gabashin kasar ta saki wasu kananan yara kusan su 200 da aka same su da alaka da kungiyar. Ko menene dalilin daukan wannan mataki?
Bisa ga tsarin kundin tsarin United Nations, in mutum ya kasance cewa shekarun shi bai kai na ballaga ba, akwai yanda ake handling nasu da shi.
Sannan za ku ji cewa wasu matasan kungiyar ƴan daba da aka fi sani da ƴan shila sama da 30 sun mika wuya da makamansu a jihar Adamawa. Muna kuma tafi da shirin adawa lafiya wanda Baba Yakubu Makir zai gabatar. Muhammad Lalo ke jagorantar shirin, ina kuma tare da sahaba Imam Aliyu wanda yanzu zai karanto mana labaran duniya.
Sudan ta kudu yan tawaye sun yi watsi da yarjejeniyar zaman lafiya da gwamnatin kasar ta yi kirarin cewa duka sassan biyu sun amince da shi. Wannan labari ya kashe gurar doki da ake da shi na ganin an kawo ƙarshen yakin basasar kasar na kusan shekaru 5. A rahoton da Muhammad Yusuf ya aika wa muryar Amurka daga Nairobi ya ce a cikin wata sanarwa da kungiyar yan tawayen Sudan ta kudu da ake kira SPLM ta fitar a takaice, wato SPLM a takaice ta fitar a jiya Litinin, ta ce hakika an tattauna kan batun daunin iko amma ba a ci ba matsaya hukumanci a kai ba. Tunda farko wata hadakar ƴan hamayyar kasar da ta kunshi jam'iyyun siyasa tara wacce ake kira South Sudan Opposition Alliance da turanci ta yi watsi da wannan yarjejeniya. Shugaban kasar Sudan ta kudu Salva Kiir da shugaban ƴan tawaye Riek Machar sun gudanar da shawarwari a ranar Asabar a birnin Entebbe a wani ziri a tafkin Victoria. Sassan biyu da suke gaba da juna sun amince ranar Juma'a su janye dakaro daga biranen kasar bayan da aka cimma yarjejeniyar zaman lafiya a ƙarshen watan Yuni. Jiya Litinin, sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya yi alkawarin Amurka za ta goyi bayan shugaban kasar Afghanistan Ashraf Ghani a yunkuri da yake na gudanar da shawarwari da mayakan sa kai na Taliban. Ya sake nana ta aniyar hukumomi da ke Washington na taimaka a shirin zaman lafiya da Afghanistan ɗin ta dukufa a kai. Pompeo yaya da zangon bazata da ya kai Kabul babban birnin kasar, inda ya gana da shugaban Ashraf tare da wasu manyan jami'an gwamnati. Kamin daga bisani shugabannin biyu suka yi taron haɗin gwiwa da manema labarai, inda suka amince cewa shirin tsaro a yankin da shugaba Donald Trump ya bullo da shi na cigaba da amfani da ƙarfin soja wajen matsa Taliban lamba a gaskiya yana aiki. Cin hanci da rashawa yana janye magudan kuɗi dala miliyan 148 kowace shekara daga Afirka, in ji kungiyar haɗa kan ƙasashen African AU. Wato kashi 25 kenan cikin 100 na dukiyar al'ummar nahiyar suke samarwa, kamar yadda kungiyar ta yi kiyasi, wanda yake matukar yashi dukiya da gumin al'ummar wannan kasashe. A taron golin kungiyar tarayyar Afirka karo na 31 da aka yi a makon jiya a kasar Mauritania, shugabannin kasashen Afirka sun ce suna son su hana sace karin dubban miliyoyi wato ta wajen ganin an soke sirri da ke tattare da ajiyar banki da kuma rangwamen haraji a kasashen ƙetare. Hadakar ƴan jarida daga kasashen duniya daban-daban sun haska fitila kan harkokin banki da ake gudanarwa cikin sirri lokacin da suka wallafa kasidu kan wannan harka da aka lakaba suna Panama and Paradise Papers da turanci. To, labaran duniya ke sauraro daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. A wani mataki da watakila zai kasance mafi tasiri a duk tsawon shugabancinsa, shugaban Amurka Donald Trump ya zaɓi Brett Kavanaugh a zaman wadda zai maye gurbin mai shari'a Anthony Kennedy a kotun kolin Amurka. babu mutum daya duk fadin Amurka wanda ya fi cancanta wajen rike wannan mukami, inji shugaba Trump game da mutumin da ya zaba a jawabi da ya gabatar da alkalin da karfe 9 dare a gogon Washington. Ya kira Kavanaugh a zama alkali mai basira wanda ya sadaukar da rayuwarsa wajen bautawa al'umma. Dan shekaru 53 da haihuwa, Kavanaugh alkali ne mai ra'ayin mazanjiya a kotun tarayya cikin shekaru nan 12 da kama aiki a zaman alkali a kotun. Shi dai alkali Kavanaugh ba bako bane game da siyasa a bangaren ofishin shugaban kasa da dambar wadda ke tattare da haka. Wani abu guda da zai kasance shine tantance shi a gaban majalisar dattijan Amurka zai janyo zazzafar muhawara a majalisar da 'yan Republican suke da wakilai 51 yayin da 'yan Democrat suke da 49. Hukumomi a kasar Thailand sun ce karin wasu yara hudu sun isa asibiti bayan da aka ceto su daga wani kogo da suka makale a ciki sakamakon ambaliyar ruwan da ta ritsa da su fiye da makonni 2 da suka wuce. An cetuwa da din yara hudu cikin kwanaki 2 da suka wuce. Shugaban tawagar masu aikin ceton ya ga bane ma labarai je Litinin cewa aikin a wurin jiya an gudanar da shi ba tare da wani cikas ba. Ya nemi karin kwanaki 3 domin ceto sauran yara hudu tare da mai horo ko coach din su daga kogon da ake kira Tam Luang. Zuwa yanzu ba ga iyalan yaran da suka makale ko su wane ne daga cikin yaran aka ceto ba.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Rundunar sojin Najeriya ta saki wasu kananan yara kalla 184 ga asusun tallafawa yara na Majalisar Dinkin Duniya wato UNICEF wadanda ta kama a baya saboda alaka da aka same su da ita da mayakan Boko Haram. Ga Haruna Ado da bidiyon karin bayani.
Lieutenant General Batten da ya wada Major General Rogers Nicholas ya wakilta da kuma ya kasance commander rundunar sojan na Operation Lafiya dole da ke shi a arewa maso gabacin Najeriya ya yi jawabinsa ne yana mai cewa
Chief of Army Staff Lieutenant General Chiwa Batten proved the immediate release of 184 children associated with armed groups.
Ya ce babban hafsan sojan kasar Najeriya Lieutenant General Chiwa Batten ya amince da sukan wasu yara 184 da kuma su kasance cikin kungiyar da ke amfani da makamai wanda kuma suke tsira wannan tiyatar na wani dan lokaci. Sai dai commander rundunar sojan shiya ta 7 dake garin Maiduguri wato Brigadier General Abdul Malik Blamabiu ya mun karin haske game da matakan da suka bi wajen sukan waɗannan yaran kamar haka.
Yaran da kuka ga cewa mun mika su ga gwamnatin Borno da nan gwamnatin Borno kuma suka mika su ma Majalisar Dinkin Duniya represented by mutanen UNICEF. Yara ne wanda muka tarar da su lokacin da muke waɗannan harkokin faɗannan mun same su suna mu'amala da waɗannan terrorists nan. Waɗansu su mun kama su tare a ɗaure da jigidan arsashe mun tarar da su suna nan ɗaure da bama-bamai a jikinsu. Waɗansu su suna da bindigogi a hannunsu. To amma bisa ga tsarin kundin tsarin United Nations in mutum ya kasance cewa shekarunshi bai kai na ballaga ba akwai yanda ake handling nasu da su. To tunda mu kuma muna bin aiki yanda tsarin kundin United Nations yake, Majalisar Duniya yake, shine yau ya kawo ga yanda muka tankade su cikin waɗannan mutanen nan muka mika su domin muna sa zato muna kettotawa cewa za a iya a yi musu gyara, a yi musu nasiha, dawo su zama mutane ne mai amfani ga al'umma a duniya.
Ina aka samu waɗannan yaran ne a jihar Borno ne kada ko kuma
a sa'a ni wurare da yawa amma gabaki daidai sun kasance a cikin wannan area da muke ce Tower of Operation now.
Ita ma dai commissioner ma'aikatar harkokin mata da walwalar matasa wato honorable Fanta Baba Shehu wanda wife shi gwamnatin jihar Borno honorable Kashi Shatima ta yi jawabi ga waɗannan yaran kamar haka.
To mata da yara, abinda zan gaya muku anan, Allah ya karbe ku daga hannu ko in ce daga dajin da bai kamata ku zauna ba. Shi yasa mu za mu karbe ku yanzu, ku yaran mu ne za mu karbe ku. Za mu zo mu ajiye ku inda mai kyau kamar inda aka ajiye ku anan, kuma za mu kula da ku, za mu koya muku ayyukan da za ku iya ku koya mata da yaran gaba daya. Za mu nemi iyayenku wayanda ba su da iyaye, kuma za mu nemi local government chairman da su sarkin garinku, za mu hada ku ku so da ku zama kuma amfani ma mutanen garin ku da mutanen Najeriya gaba daya.
Mr. Ibrahim Sisi dai shine wakilin kungiyar Majalisar Dinkin Duniya wato bangaren UNICEF da kuma suka karbi waɗannan yara daga hannun gwamnatin jihar Borno.
The release and the handover of these children by the Nigerian army is not the first.
Yace sakara karban irin waɗannan mutane wannan ba shine karo na farko ba daga wajen rundunar sojan Najeriya. Mun karbi mutane da dama a baya. Yanzu muna iya cewa mun karbi mutane fiye da 2000 da yanzu haka rundunar sojan ta sauko su. Kuma za mu yi digir da za mu yi mu ga mun kyautata ta rayuwarsu da walwalansu da maharkokin karatunsu. Yanzu dai an kwashe waɗannan yara zuwa cibiyar koyar da sana'o'i da gwamnatin jihar Borno ta kafa inda za a koya masu sana'o'i daban-daban don su zama masu dogaro da kai. Haruna Dauda biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
To har ila yau a yankin na arewa maso gabashin Najeriya takamaimai a jihar Adamawa wasu matasa sama da 30 ne dake kungiyoyin ƴan daba da aka fi sani da ƴan shila suka tuba daga munanan ayyukan da suke aikatawa tare da mika makaman su. Su dai ire-iren waɗannan gungun matasa da ake kira ƴan shila sun jima suna addabar jama'a ta hanyoyin kwace da fyaɗe ga mata a jihar Adamawa. Ga Ibrahim Abdulaziz da ƙarin bayani.
Su dai ƴan shila da akasarin su matasa ne da ƙananan yara sun kware ne wajen yankan aljihu kwace waye salula da kuma yi wa mata fyaɗe. Kuma waɗannan matasa yankin manin shekara 15-20 suna ko amfani ne da baburan hawa irin na keke napep ko kuma a daidai ta sahu domin yi wa jama'a kwace musamman idan yamma ta gabata ko kuma cikin dare. To sai dai kuma a wani yanayi na ba sabon ba, wasu daga cikin waɗannan gungun ƴan shila sama da 34 sun mika wuya sun tuba tare ma da mika makamansu ga sarakuna iyayen al'umma.
Za mu iya sai a kan hanya da dare mutum na wucewa za mu tare shi mu ce kawo wayansa. Wani ya cire ba mu, in bare ba mu ba wani za mu duke sa mu karɓa da ƙarfinmu. Amma yanzu mun yi nadama mun tuba har ga Allah.
Mudi wanda muka sake cikin sunansa na ainihi shi ne ma ya jagoranci ƴan shila da suka tuba ya ko buƙaci sauran matasa da ke cikin irin waɗannan ƙungiyoyin nasu da su ma su tuba. Kana kuma taya sun addu'a
a yanda muka aje kayan mu muka nuna mun tuba su ma ina roƙon su ina jawo hankalin su kowanne yazo ya tuba. In yazo ya ce ya tuba ba wai kama mutun zai ba ko wani wannan ka tuba ba za a sake samun ka da irin wannan halin ba. Sai kuma iya mu su taya mu da addu'a
an dai samu nasarar sauya tunanin su ne ta hanyar amfani da shugabannin al'umma. Alhaji Muhammad Baba sarkin yaƙin Jimeta na ko cikin waɗanda ke tsayin daka kan wannan yunkuri a yanzu.
Kuma ba yaron da zamu ce yazo bai zo ba kowaye ne shi, don haka mu ba mu da wani damuwa. Mu dai mu abinda muke bukata Allah ya sa sauran gaba daya jimilloli mu su dauka, domin idan gefe na kawai na dauka sauran ba su dauka ba gefen su za su koma.
Shi ko da yake jawabi wajen wankan tsarkin da aka yi waɗanda suka tuban dan Isa Adama kuma hakimin Jimeta Alhaji Muhammad Ino Baba Faris yace dole iyaye fasu ta tsaye a yanzu.
In kaga abin da yaran nan suke da yaran mata a sambisan nan abin tausayi, yarin yar shekara 13 suka je suka lalata ta suka yi mata fyaɗe ta rasu suka binne ta wajen, don haka sai a tsaya akan addu'a. Addu'an nan babban abu ne, kar ku ce an yi sallah an tashi ya babba ana fita a dan zauna minti 5 a daura ni akan wannan yaran mun nan. Allah ubangiji ka shirya mana su, kuma Allah ya sa mu fi karfin matan mu. Duk abin daga cikin gida ne muna jin tsoron matan mu. Yaro ne laifi zaka yi magana sai ta daka maka tsawa kana jin tsoron matanka.
Kawa yanzu tuni masarautar Adama ta kaddamar da wani shirin na yaki da fitsara na ƴan shila da kuma ƴan yawon tazubar, inda aka buƙaci hakimai da su tashi tsaye domin kulliya ta biya kuɗin sabulu. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na muryar Amurka daga Yola a Najeriya.
Kinyara Allah nana haba yara manyan gobe, yan yara ku bi ma iyaye ku bi malaman makaranta.
Yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe 3 dare ne da minti 14. Mu ci gaba da shakatawa da wannan waka.
Aba yara mayan gobe, aba yara Allah nana, to gara ku taka yara kuma gara ku tafa yara ku bi malaman makaranta. Yan yara ku bi ma iyaye ku lura da aiki mai kyau ku lura da aiki mai kyau irin haka Allah ke so yara manyan gobe abba yara Allah rana dan yara manyan gobe dan yara ku je makaranta kun ga irin haka Allah ke so dan yara ku bi ma iyaye ku bi malaman makaranta to irin haka Allah ke so kai shiga mai amfani kai shiga mai amfani kwasan inganci mai kyau har kwasan aiki mai kyau kungurma idan kun yadda dan yara manyan gobe haba yara Allah na nan dan yara Allah na nan haba yara manyan gobe yara ku bi ma iyaye ku malaman makaranta kun ga irin haka Allah ke so in yara manyan gobe shin yara in mu ne yau to yara ku ne gobe haba yara Allah nana ba yara haba yara ba yara manyan gobe to yara in mu ne yau to yara ku ne gobe ku lura da wannan kalma kai in yara manyan gobe haba yara Allah nana yara manyan gobe haba yara Allah nana dan yara manyan gobe iyaye dan kwasan aiki mai kyau kusare da inganci din kusare da girma mai kyau kusare da halin kirki yara ku dinga biyayya kun ga irin haka Allah ke so yara ku dinga biyayya
to mallallah kada dai amanta ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC yanzu kuma ga shirin a dawo lafiya
matafiya a dawo lafiya jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na dawo lafiya. Baba Yakubu Makeri ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yau shirin namu zai ci gaba da tattaunawa da lauyan nan kuma masanin dokokin hanya da na tuki a Najeriya Muhammad Bello wanda ya fara mana fashin baki akan dokokin hanya a makon da ya gabata. A shirin da ya gabata Muhammad Bello yana wayar mana da kai ne akan dokokin hanya inda yake bayani akan alamomi da aka sanya akan hanya yana mai cewa
sannan akwai idan kana kan babban titi kana tafiya akwai alamomin hanya da su baya ka tafiya a dora a Najeriya da cikin misali da kula da su kamar irin layi din da aka yi akan titi wannan ne da ga ana jin layi bai akan titi an da rarraba wani ya tafi cikin fari-fari aka kafin da zaka kuma layi ya je ya yi tsawo
haka
Allah dan kai irin wannan wuraren da titi da aka ja da ya yi tsawo ma na shi anan ba a yarda kai ko ba titi mu da are din wannan wurin ba kuma da yana so kuna ma cewa akai kwana akan wannan layi idan ka kai irin wuraren da kake da rage tafiya ko da samu ka shiga kwana nan din din da ya kamata ka shiga kai tafiya idan kuma akwai mutane a gaban ka da ya da ce ka ba titi mu da ta wuce ne idan kana kan irin wannan layi kuma da kike akan wannan titi na hanyoyi sannan kuma akwai hukunci da aka tana dan mutane wanda suka sa irin wayannan dokoki idan misali ka kana dokan motsin fasinja akwai daidai irin nauyin abubuwan da ya kamata aka yadda ka tura wa motsin ka sannan akwai daidai yawan mutane da ya kamata ka sa a cikin motsin ka idan za ka yi tafiya ka kada yawanci yawan wayannan mutane amma su iya za ka yi yawanci motocin jigila ya ka zo wani jini kuma loji sun yi mutane da ya kima kuwa shi ta yi da yake yi da shi kuma da shi wannan da yake rubuta nan da kuma da shi kuma da asarar motoci a kan hanya yana hannu yana da gidi da rubuta da cewa ne ra'ayi kuma har ta mutu da wannan da zai tabbatar da kawo kuci na ra'ayi
to Malam Muhammad Bello irin waɗannan dokokin su wake da alhakin kula da ganin an biye ma waɗannan dokokin?
Eh to gaskiya mu yi mutanen su fara rusheci su ja da yake hadarin mota kan hanya ke sun su da laki cewa an tabbatar da wayannan sannan kuma akwai ɗan sanda ɓangaren ɗan sanda wasu wanda ake cewa motor traffic division NTD ke nan kuma suna da wannan alhaki da tabbatar da cewa mutane sun zo da kayan suna kan hanya a yayin da suke amfani da tituna.
To ganin yanda hatsuran motoci suke addaban tattalin arziki da ainihin rayuwar al'umma da sauransu banda waɗannan hukumomin da aka ajiye su kula da wannan abin nan akwai wani sashe na kotu na musamman da aka ware dake kula da harkokin ko kuma laifuka na kan hanyoyi kuwa?
Eh akwai kamar zan yace maka akwai doka ta musamman wanda ya establish the Federal Safety Commission. Ana kiran ta Federal Road Safety and Establishment Act 2010. Wannan establishment da ya so ma a yi Federal Road Safety Commission dama ta kula da al'amura na hanya da ke zuwa Najeriya da kuma da yin da mutane suke amfani da su da kuma irin hukuce-hukucen da ya kamata a wa mutane wayan da aka kama da laifi ke ta irin wayan nan dokokin. Sannan kuma ita sarar rikici wannan establishment act din ya ba ta damar cewa da kirkirar dokoki wayanda zai ta a cikin su mutane wayanda na zai kamata su bi ka'idojin hanya su bi ka'idojin kiɗin mota a cikin Najeriya.
To shin za iya samun wato dan ƙasa wanda yake ya ga abin da ke faruwa akan hanya da bai dace ba ko kuma ya samu direba akan wani hali da bai kamata ba ko kuma ya samu ma'aikaci na Federal Road Safety yana bai yi aikinsa ba ko dan sandan da ya kamata ya kula da kiyaye waɗannan dokokin shi ma bai yi aikinsa ba akwai dan ƙasa da zai iya ɗaukan wannan ƙarar zuwa kotu akwai wato wannan hurumin?
Eh to tabbata cewa akwai saboda idan ka duba dokokin Najeriya ba wai na rashin ci da ɗaya ba kawai a duk wani ɗan ƙasar Najeriya yana da haƙƙin idan ya ga ma'aikacin gwamnati yana abu wanda yake ya saba ma doka yana da gurbin na farko da ke tuɓi ma'aikacin wannan mutumin da Allah mutum ne wanda yake yana aiki da ƙarshe cikin Federal Road Safety ne ma'aikacin Road Safety ne ko kuma ɗan sanda ne akwai wasu wurare da ake cewa Public Relations Office ya kai ke tuni da wayan na wuri sai ya kai musu complaint cewa to a wuri ka za a lokaci ka za na haɗu da wani ma'aikaci ko kuma na fahimci wani ma'aikaci yana aiki wanda ba daidai da yadda ya kamata ya aiki nan bai gudanar da aikin nan ba.
To masu sauraro, yau ma a nan ne za mu dakatar da wannan hirar kuma mu ci gaba da ita a mako mai zuwa idan Allah ya kai mu. A madadin shi bakon namu lauya Muhammad Bello kuma masanin dokokin hanya da na tuki a Najeriya da ma daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka. Baba Yako Makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya.
Sai mu ce amin Baba Yakubu. Yanzu kuma ga sharhin wasu daga cikin jaridun Jamhuriyar Nijar.
Wani kasitaccen dan ta'adda ya tsere daga gidan yarin kutukale kan labarin da jaridar Levanaman ta buga kenan hada da hoton wani matashi fuskar sa cike da kasumba wanda ta ce sunansa Abdalin Altahir Ashraf dan asalin kasar Sudan. Wane sojan Faransa suka damke a Libya kafin su miƙa shi hannun hukumomin jamhuriyar Nijar a watan Oktobar 2014. Jaridar ta ce a makon jiya ne wani ɗan ta'adda ya arce daga gidan yari sakamakon ɗaukewar wutar lantarki. Yanzu dai an ba da sanarwar ƙaddamar da bincike domin tantance gaskiyar lamari, in ji Levanama. Jaridar Air Info cewa take a Agadez ma wasu fursunoni biyu sun gudu daga gidan kasan da ake tsare da su a cikin daren Alhamis wayewar Juma'ar da ta gabata. Kawo yanzu jaridar ta ce ba ta da cikakkiyar masaniya akan sunayen waɗannan 'yan kaso, haka kuma ba wani cikakken bayani dangane da yanayin da ya ba fursunonin sa'ar tserewa. Shin 'yan adawa a majalisar dokokin ƙasa sun fara yunkurin ajiye mukamansu na 'yan majalisa ne? Wannan ita ce ayar tambayar da jaridar Le Courrier ta aza a matsayin kan labarin da ya mai da hankali game da tabar gazar da ƴan majalisar dokoki na bangaren adawa ke zargin gwamnatin Renaissance a kasar demokradiya. Kusan maganar dukkan wani yanci ya kawo a yau a Niger. Saboda haka suka fara yunkurin ficewa daga majalisar da ta rufe ido tana kallo ana taka doka ba tare da tsawatawa masu wannan danyen aiki ba. Injili Kurie, jaridar Le Republican, ta bayyana cewa hukumomin Niger sun fara nuna shakku a game da manufofin kungiyar Oxfam a wannan kasa bayan da wasu takardun da ke yawo suka yi nunin kungiyar ta aike wa ƴan farar hulan nan kudaden cin abinci har izuwa gidajen yaran da suke tsare. Jaridar na cewa tun a kwanakin baya kungiyar Oxfam ta fara gwada launin hulɗar da ke tsakaninta da kungiyoyin da ke adawa da dokar harajin 2018 lokacin da ta buƙaci a yi wa shugaba Isuhu zanga-zanga a Faransa. Muƙarƙare da jaridar L'Actualité wacce ta ruwaito cewa ƙasar Morocco ce za ta karɓi bikin maɗinkan Afirka da ake kira FIMA karo na 11 wanda a can da aka saba gudanarwa a jamhuriyar Niger. Jaridar ta ce a watan Nuwamban da ke tafi ne ake sa ran ba tailawan Afirka damar gwada bajinta a wannan haduwa ta birnin Dakla, wacce a ɗaya ɓangare ke matsayin kasuwar baje kolin tufafi samfarin nafiyar Afirka. In ji L'Actualité, Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Sai kuma wasu daga cikin ra'ayin da kuka bar mana akan na'ura.
Assalamu alaikum, sanin Hausa na radio BOA America. Mai magana Hadi Tsohon Sarki Daura. Da Allah ina so ku ba mu dama domin in faɗi ra'ayina akan wani rahoto da wata kungiya ta fitar akan kasuwar da ta fi kowace kasa ta nan a duniya, wadda aka ba Najeriya lambar yabo ta farko ita ce kasar da ta fi kowace kasa ta nan. To, alhamdulillah ni kam zan iya yarda da wannan rahoto, amma matsalar da ta kawo wannan matsala da talauci ba matsala ce ta gwamnati ba. Domin idan aka kasa matsalar da ta kawo haka kashi 10, mu talakawa muke da kashi 9 gwamnati tana da kashi ɗaya. Saboda gwamnatoci da suka yi a baya da mai suna ƙoƙarin koyawa mata da matasa sana'o'in hannu a ɗauki jari a bamu domin mu kula da kanmu, amma sun haɗa kuɗin wannan da abin da aka ba mu wannan sana'a ta hannunmu da baki ɗaya mu haɗa su mu kashe mu kama hannunmu mu zo mu koma gefe guda mu zanna a cikin ina muna zagin gwamnati.
Assalamu alaikum biyar Hausa, mai magana Sani mai naje ɗakin gari. Ina saƙo ne saƙona ga duba da Ladina, duk wanda kadda ya ba APC ya ce ba shi sun Buhari Allah sai da ya san tun ba dan alwana ba.
Assalamu alaikum sashen Hausa na murya America, mai magana sunana Salisu Kalal daga Ilimi jihar Sokoto a tarayyar Najeriya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ina miƙa ta'aziyya ta ga al'umman musulman jihar Zamfara da Najeriya gaba ɗaya game da Rasul Sani Abdullahi Sadi. Ku Allah ya gafarta masa, Allah ya sa ya huta, Allah ya sa aljanna amma kuma mu gaba.
To yanzu kuma sai yayi labari a takaice.
A Sudan ta Kudu, ƴan tawaye sun yi watsi da yarjejeniyar zaman lafiya da gwamnatin ƙasar ta yi girarin cewa daga sassan biyu sun amince da shi. Wannan labarin ya kashe gwiwar dokin da ake da shi na ganin an kawo ƙarshen yaƙin basasar ƙasar na kusan shekaru 5. Jiya Litinin sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya alƙawarin Amurka za ta goyi bayan shugaban ƙasar Afghanistan Ashraf Ghani a yunƙuri da yake yi na gudanar da shawarwari da mayakan sa kai na Taliban. Ya sake nana ta aniyar hukumomi da ke Washington na taimaka shirin zaman lafiyan Afghanistan. Cin hanci da rashawa yana janye magudan kuɗi dala miliyan 148 kowace shekara daga Afirka, in ji ƙungiyar haɗakan ƙasashen Afirka AU.
Kuma da Allah anan mu kawo ƙarshen shirin nan masu sauraro, sai kuma anjima insha Allah za ku ji wata tawagar abokan aikin mu da wani sabon shirin kenan da misalin ƙarfe 4 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi wato uku kenan agogon Ghana. Idan ana son a sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda suka gabata da ma kuma labarai cikin hotuna da bidiyo, za a zuwa shafukanmu na internet wato voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. In zama da jin shi Sahabo Imam Aliyu da ya tani gabatarwa da kuma Solomon Abo da ya haɗa shirin baki ɗinsa, sai injiniyanmu John Ellison. Muhammad Lalo ke cewa a wuni lafiya daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Assalamu alaikum.